Thanks, yeah.
Mất đầu rinh kia đẹp.
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shiri. Rikici tsakanin manoma da makiyaya yaki cinyewa. Ana ta cacar baki kuma akan keɓe wurin kiwo wa makiyaya da waɗansu jihohi ba sa goyon baya. Jaridar Leadership ta yanar gizo ta buga labarin cewa gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Ganduje ya nuna takaicinsa akan kashe-kashen da ake yi har ma ya gayyaci makiyaya a duk inda suke idan suna so su koma kanin dabu domin akwai isasshen wurin kiwo. Dama kuwa gwamnatin jihar Bayelsa Sirikiya Dixon shi kam ya yi rawar gani domin tuni ya keɓewa makiyaya wurin kiwo a jiharsa inda yake cewa ya ɗauki wannan matakin ne domin
Leaders should respond not by raising fear and alarm and creating hatred and promoting animosity in our land. No, that's not the right approach. The right approach is to solve the problem, go to the root cause of the problem, and deal with it there. That's what I've done. So in Bayelsa, I said...
Gwamna Dixon ya ce a duk lokacin da aka samu matsala, ya kamata shugabanni su dauki mataki ko kuma matakan da ya kamata. Ba su haddasa tsoro ko kuma kiyayya tsakanin al'umma ba. Ba abin da shugaba ya kamata ya yi ba. Hanyar da tafi dacewa shi ne a ɗauki dukkan matakan da suka kamata a magance matsalar. Ya ce abin da ya yi a jihar Bayelsa shi ne gano tushe ko kuma sassalar matsalar domin magance ta. Ya ce ba zai bari a samu ɓarkewar rikici tsakanin manoma da makiyaya a jihar Bayelsa ba. A saboda haka a yunkurin hana barkewar tarzoma tsakanin makiyaya da manoma wannan jihar Bayelsa wato gwamnatin jihar Bayelsa ta bada gudunmuwar hekta 1,200 na filin kiwo wa makiyaya filin ya kunshi dukkan abubuwan more rayuwa har da abattuwa yace a zahiri ma binciken da ya gudanar ya nuna cewa wasu makiyayan shanun ba nasu bane wasu masu hannu da shunu ne suka ba su domin su yi musu kiwo. Matakin da gwamnatin jihar Bayelsa Sirikiya Dixon ya dauka kenan. To shin su kuma makiyaya ko kuma Fulani da manoma menene ra'ayinsu ne akan batun keɓewa makiyaya wurin kiwo hakan zai sa a samu zaman lafiya a tsakanin su
a sunana Alhaji Daniel Petition kuma manomi ne abin da ya kamata shine makiyayi akwai hanyoyin su da suke bi kuma akwai tsin akwai jengu akwai reserve na gwamnati da mun da aka bari wanda dabbobi suke kiwo idan an cire brutaloli an bar wa'annan reserve din to da kamar yadda da aka saba da makiyayi da manoma za a zanna lafiya inda makiyayi yake kiwo an nome shi kuma ba shi da zabi shi ma kuma mutumin kasan ne babu inda zai je akwai mutane da suke da karfi sun bi duk hanyoyin da Fulani suke bi sun riga sun nome saboda haka babu lati ne in zai bi kai da kake da gwanonka da yake kan ka'ida da doka an toshe kuma hanyar da yake bi to in ya tashi biyuwa su gwanonka dole sai ya yi maka ta'adi dole a zo a cire brutaloli wanda masu ƙarfi suka tsaye makiyaya akwai kowane babu lati ne da yake a ƙasar na a hanyar nan akwai hanyar da suke bi na zuwa kiwonsu da kuma inda suke zuwa kiwo mu duka an biya nono makiyayi idan ka kewaye mar guri ɗaya ka tsaya nan zai kiwo kwana nawa ne suka haɗu gaba ɗaya bincin zai kare kiwo ba zai iya zanna guri ɗaya ba sai magana sai an killace wannan ba zai kawo zaman lafiya ba a dai cire musu hanyoyin su da aka suka saba bi kamar yadda suka saba amma muddin a ce an killace turin mai noma da mai kiwo ba za a zanna lafiya.
Sunana Honorable Khalil Muhammad Bello, National President Kulen Allah-Katin Riyaras Association of Nigeria. Wato shugaban kungiyar da ake kira Kulen Allah na Tarayyar Nigeria. Kungiya ce da aka kirkiro musamman domin samar da zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma. Kuma a gaskiya wannan mataki da gwamnatin tarayya ta kawo na cewa za a kirkiro wuraren kiwo a jihohi. Mun karɓi wannan mataki yadda ya kamata, duk da yake da yana neman ya zama gargajiya ne. Amma abin da muke so tukunna, kafin a yi shari ainihin waɗanda muke da su gabatar grade reserve a fara mayar mana su tukunna. Dukkan wani mutum da ya mamaye wurin kiwo ya mai da shi gona ko ya toshe burtali ya mai da wannan burtalin gona. To gwamnati ta kafa kwamiti mai ƙarfi na a matakin ƙasa wanda zai kunshi jami'an tsaro na SSA da ƴan sanda. A bi da makiyayan wakilinsu a fitar da garakuna a fitar da wannan wurare asalinsu yadda yake da tukunna. Domin duk abin da za a yanzu in ka ware wurin kiwo ma idan babu burkeli to shanun ba tsuntsaye ba ne balle su fukafukai su rinka zuwa suna kiwo suna tashi suna koma inda za su zauna. To babbar buƙatar mu shine ainihin domin na da tukunna a tabbatar an sake raya su kowaye ya shige ya fita. Irin yadda diga sai ta samu zaman lafiya aka daina faɗa a wuraren kirka san wannan. Kafin da ta samu zaman lafiya suka faɗo da wuraren kiwo. Kamar diga akwai inda ya shekara 40 an mayar gona an kake ne da shi wurin kiwo. Haka muke so a yi a duk tarayyar Najeriya. To in Allah ya yarda za a samu zaman lafiya.
Ni sunana Nathan Vande ne, ni dan TV ne. Ina noma sosai. Yanzu na yi noma ya kai shekara 20 yanzu nan na noma. Gaskiya dai yanda dai ina shawo magana na ce wai ba yanda za a yi a yi. Idan an yi an ce wai yanda dai federal government ya zo ya yi magana ya ce wai za a nema wurin wanda za a keɓe a ba ma manoma su yi noma a wurin. A kasashen waje ma haka ne ana yi. Idan an yi wannan da aka ce wai cattle colony nan yanda Yahudu bai yi magana ya ce wai za a yi cattle colony nan shi manoma masu yin kiwon shanu nan za su keɓe wani su zo su zauna dai. Gaskiya dai za a iya samu zaman lafiya domin dai su ma za su samu wuri wanda za su iya su zauna.
Ina na Umar Yahu Muhammad Jibbe. Ni wannan abu ne wanda ya kamata a yi. Ina goyon bayan shi 100%. Saboda shi ne zai kara kawo mata zaman lafiya a ƙasa. Eh, alfanunsa yana da yawa tun daga ga idan an ce dabbobi da ake kiwo. Kasan ba sai a kan Fulani kawai ba. Ko tattalin arzikin ƙasa ma ana samun shi ta wannan hanya. Kaga ci gaba ne wanda yake na gaba ɗaya wanda yake ba kula da wanda ba kula da ne ba baki ɗaya.
Sunana Alhassan Shaibu wanda aka fi sani na da minista. A kan ra'ayin ni manomi ne. Sannan kuma wannan shawara da aka kawo gaskiya ni na amince da ita. Sannan wannan abu ya yi kyau saboda wannan shi ne zai kawo rashin fitina tsakanin manoma da makiyaya saboda haka wannan abu ne mai kyau saboda haka yanzu makiyayi kaga ba zai shigo gonarka ba kawai ba gaira ba dalili ko kado shanihi su zo su ci maka amfani saboda haka ga kuma ga gurin su can gurin ainihin gurin da gwamnati ta ware musu sai in har dai manomi yana gama noma. In ya gama noma akwai makiyayin shi wanda suke ko shi ma ba makiyayi yana dan ba su shanu ko wani makamancin haka ko kuma akwai mu'amala tsakanin su da su zai iya kiran shi ya ce to wane gona ta na gama saboda haka ka kado shanunka a cinye kara sauran su dai da su abubuwan da shinkafa saboda haka wannan abu yayi kyau gaskiya.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da jin ra'ayin makiyaya da manoma akan kokarin da ake yi na warewa makiyaya wurin kiwo. A madadin wakilin sashen Hausa Asan Mai na Kaina da ya samo mana waɗannan ra'ayi na makiyaya da manoma, Jummai Ali ke cewa a huta lafiya.
Babu kyautin da an yi a bayan kuma.